إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu iko na sake saduwa a wanga majlisi namu na karatun alqur'ani mai girma na tafsirin alqur'ani insha Allah ta'ala kamar yadda muka faro tafsiri na suratul qalam kenan mun kawo aya ta 20 a cikin ita wannan sura biiznillahi ta'ala kenan a yau ci gaba zamu yi dangance da wurin da muka tsaya yau dai muna rana as-sabar ko kuma ranar subdu wadda ta yi daidai da 11 ga watan Ramadan shekara ta 1447 haka kuma ranar subdu wadda ta yi daidai da 28 ga watan 2 na shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi Isa alaihi salam kenan kamar yadda tsarin yake zamu saurari insha Allah ta'ala karatun wannan sura daga aya ta 21 hayya zuwa aya ta 21 hayya zuwa karshen ita wannan sura gashi nan insha Allah ta'ala kamar haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa asbahat kasarim فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَمْ عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم alhamdulillah kenan kamar yadda muka saurara wannan shine karatu na ita wannan sura wadda muke kiranta da suratul qalam insha Allah ta'ala kenan kamar yadda muka ce ci gaba da tafsirin waga sura shine zamu yi da ayata 21 insha Allah ta'ala wannan aya ta 21 kenan a cikin ta ne Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saurara yake ba mu labari Allah yace fatana da farko dai fa asbahat kasarin wannan garka ta su waɗannan mutane wanda suka yi gado na ita wannan garka kuma ya zamanto a can harko wanda suka gada a wajen shi yana ba da sadaka ya kasance mutum ne mai taimako ga talakawa da kuma bayin Allah waɗanda ba su da shi yana bada taimako gare su to Allah da ikon shi bayan Allah ya ma wannan ubana su cikawa sun yi gado na shi wannan wuri ko kwance wannan garka sai zamanto su ko ba su taimako akan haka suka sanya ma kansu tsari wani irin tsari tsari na rowa tsari na haramta wannan ni'ima ta Allah wanda ya kasance ana taimakon talaka da shi su kuma suka hana na daga cikin irin tsarin shine Allah ya ci gaba da ba mu labari a cikin waga aya cewa fa asbahat kasari Allah tabaraka wa ta'ala sai aka wayi gari wannan gona Allah ya cire albarka daga cikin ta ya zamanto kamar ba taba samun wani ni'ima a cikin ta ba Allah ya ce fatana daw musbihina ma'anar shi shine sai ya kasance waɗannan mutane wanda ba su son taimakon bayin Allah sai suka kasance suna kira kuma suna hodi da bakunan su suna kira saman kanmi saman kan gaugawar da suke saman kanmi mutane su tashi gari ya waye sun kasance wannan gona ta su bu san yadda aka yi ba sai suka dinga kira gabas da yamma jama'a ku zo ku taimake mu jama'a ku tashi ku gani sai wanda kuma za su taimake su ba kowa bane illa talakawan waɗanda ba so a taimaka ma su ko suka bi asubanci suka tahi domin su unhwana su cire wannan shikoki da wannan ɗiyan shikoki na cikin ita wannan gona ta su sai suka iske Allah ya cire waɗannan abubuwa kuma babu su akan haka suka dinga kururuwa suna ihu jama'a a zo a taimake mu saboda mi saboda yau din wannan al'amari da muke dauka wannan dukiya ta mu yau fa ta samu matsala a cikin littafin tafsiri na Ibn Kathir a ƙarƙashin waga aya idan muka diba Mala Ibn Kathir shi ma ya yi fassara dangance da waga aya menene mala ya ce ma'anar shi fatanado musbihi na ma'anar shi shine lokacin asuba da asuba ta yi sai ya kasance waɗannan bayin Allah suna ta kururuwa shashensu zuwa shashe kowa yana ta ƙara don mi don saboda abin da suka iske alhali su ko sun buga sabko don su tahi su cire wannan amfani na ita wannan gona tasu su cire ɗiyan itatuwa a ɓoye su je su saida amma kuma sai Allah ya kama su dalilin mummunan niyyarsu da suke yi ta haramta ma bayin Allah da kuma rashin taimaka ma waɗanda suke ba su da shi bayan waga fassara ta Ibn Kathir in muka diba har yanzu dai a Sufyan Thawri wani babban malami ne shi ma mai fassara Al-Qur'ani malam Sufyan Thawri yake cewa tanadau sun kasance suna kira hina asbahu lokacin da gari ya waye gari ya waye sai suka kasance suna kira walam yash'uru amma kuma su ba su yi tunanin ba cewa wannan abin da idansu ya gwada musu daga Allah ne kuma bala'i ne kuma su ba su yi tunanin cewa ba Allah cikin dare ne Allah ya musu wannan ya dauke duka waɗannan abubuwa suka zamanto babu su a ƙarƙashin waga aya har yanzu dai akwai mas'aloli wanda malaman tafsiri suka yi magana a saman kansu na harko shine sirrin da yake ƙarƙashin kira shine malamai suka ce wa huwa annal mu'amaratu kanat jama'iyya anan wurin fa wannan muguntar da suka shirya ta kasance mugunta ce ta mutane da yawa suka tsara ta tsakanin suka tsara kayan su wal hirs alal hirman kuma sun yi alkawali ma junan su cewa kwata-kwata abinda yake cikin amfanin gonan nan an haramta shi ga dukkanin wani wanda yake mai karamin karhi ja'alahum yafquduna an-nawma akan shi ne a ranar dan kasu ba da wannan taimako har kwana ma ba su yi ba da kyau ba su yi kwana ba fa qamu fi waqtin sun tashi a wani lokaci la yaqumu fihi an-nas wannan lokaci ba a saba ganin mutane sun huto daga gidajen su ba a wannan lokaci in dai ba dan ibada ba ba saba ganin mutun ya huto daga gida ba amma su ko ba su huto dan ibada ba amma saban Allah ya huddo su daga gidajen su kuma da niyyar mugunta haka suka huto daga gidajen su domin su je su aikata wannan niyya tasu wanda take ba ta da kyau a karkashin waga aya har yanzu dai a nazarin mu da muka yi menene muke iya fa'idantuwa da shi a karkashin waga aya da kuma waga kissa ta su waɗanga bayin Allah mu gane da cewa a holkawa da sanyin sahiya sabko tabbas abu ne wanda yake daman tarbiya ta tabbatar da cewa abu ne wanda yake mai kyau kuma ana iya kiran shi a takobi ne mai kai hibiyu saboda mi wanda duk ya saba da sabkon tashi a shine Allah tabaraka wataala wanda duk ya saba da sabkon tashi mu gane da cewa shi ke da daman sarrafa al'amuran shi yadda yake so ba tare da takura ba kuma yana tare da albarka ubangiji haka kuma wanda yake misali yana neman arziki to fa in ya kasance ya saba da irin wannan sabkon tashi Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya albarka a cikin lamarin shi sai ka gani yana samun ci gaba har kullun ashe ko tunda haka ne ya ƴan uwa a mu san da cewa sabkon tashi abu ne wanda yake yana da umhani sosai a cikin rayuwar musulmi amma ya zamanto sabkon da zamu dinga yi mu yi shi ne domin gudanar da ayyuka na alkhairi da kuma abubuwa waɗanda suke na ƙwarai ba sabani irin waɗanga mutane wanda ayan nan ta ba mu labarin su a cikin aya ta 22 Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa anighudu ala harsikum in kuntum sarimina ma'ana shine a ku ci gaba da huta cikin sabko da kuka yi ku ci gaba da huta cikin sabkon ku da kuka yi zuwa ga gonar ku ko kuma killan nan taku in kuntum mu'azinina ala hasadiha wa mana haqqal faqir minha ku ci gaba da huta da sanyin sahiya zuwa ga gonar ku ko kuma killan ku da niyya ta ku dauki inhwani ita wannan gona kuma ku haramta ma talakawa in kun isa ku ci gaba da yi sai mu gani haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wane mutum Allah tabaraka wa ta'ala ba zai hana abu ba kuma a iske wani yana iya yin shi wannan ba zai taba faruwa ba to a haka ne Allah sai ya ce musu to ga hili nan ku ci gaba da yi sai mu gani Malam Ibn Kathir cikin littafin tafsirin shi karkashin waga aya ta 22 wurin da Allah ya ce anighudu ala harsikum in kuntum sarimina Malam Ibn Kathir ya ce sarimina ma'anar shi shine mi in kun kasance kuna neman tilastawa da kuma tsanantawa saman lamarin naku na cewa sai kun yi wannan aiki to wannan ba zai faru ba hakan ba za ta samu ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kare da lamarin ku domin ku ba masu taimako bane kuma masu tausayi bane akan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kama su akan haka Malam Ibn Kathir ya ce yazunnuna waɗannan bayin Allah sun kasance suna tunanin wai sun kai sun isa su je wannan gona su ɗauki wannan ɗiyan itatuwa ko da halin kaka su ɗauke shi ba tare da hudda haƙƙin Allah ba su je su yi abin da suka ga dama da shi su ana su tunani haka lamarin yake ashe kuma akwai ƙarhi wanda yake yahi ƙarhinsu akwai iko wanda yake yahi ikonsu shine iko Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya hana su aikata wannan lamari domin munin shi yayi yawa bayan Ibn Kathir akwai Malam Ikrima shima mashahurin malami ne na tafsirin alqur'ani malai ke cewa ma'anar in kuntum sarimina wannan wuri da Allah ya ce cikin aya ga tamu ya ce in kuntum sarimina in hakun isa ku masu ƙarfi ne kuma in kun mai da al'amarin tilas a wajen ku sai kun yi hakan mala ikrima ya ce ma'anar shi shine in kuntum azimina ala Allah tu'tu ahadan shay'an yana nihin wai in kun kasance kuna ga cewa kun kai kuma tilas sai kun aikata haka da niyyar ba za ku ba kowa komai ba a cikin abinda Allah ya ba ku kuma ba za ku taimaki kowa ba in kuna ga kun kai haka to ga hili nan ga mai doki sai ku je ku yi mu gani Allah ya ce ina ba ku yi saba ba za ku yi haka nan ba a karkashin haka malumai sun bayyana wata mas'ala karkashin waga aya tafsirin waga aya malumai suke cewa sumiya zar'u an kirawo shauka harsan an kirawo ta da noma ne anan ba dan komi ba dan saboda ita shauka ko kuma ɗiyan ice sakamako ne na noma sai an yi noma ne ake samu su sai Allah ya kirayi noma ya kirayi shauka anan ya kirayi shauka da noma domin sai an yi noma a samu ɗiyan itacen wal ulama'u lafatu al idafati lizzat haka nan kuma malumai masu tafsiri sai suka mai da wannan magana a saman kan harsi kum cewa su waɗannan mutane masu noman wanda suke da mummunan niyya to wannan noman naku malumai suka mai da magana akan su waɗannan mutanen ne Allah tabaraka wa ta'ala ke ni tashuru bi tamassukil mazmum bid dunya dalilin kuma shine su wannan bayan Allah sun kasance suna riko da duniya riko wanda yake na wuce iyaka sun mai da dukiya sun mai da abun duniya shine sanadin rayuwarsu kamar yadda muke da su a yau mutane masu yawa wanda suna ga cewa ita rayuwar duniya dukiya ce kuma ko ta halin kaka dan adam ya zama wajibi akan shi ya tara dukiya su a haka suke gani kuma ko da ba a bada haƙin Allah a cikin wannan dukiya ba amma ina wannan haka ba zai taba samuwa ba domin an samu da yawa waɗanda suke neman kuɗi kuma suke tara dukiya alhali ba su bada haƙin Allah a ƙarshe Allah sai aiko wata musiba ko wuta ko barawo ko wani abu sai kaga wannan dukiya ta su ta halaka a lokaci guda ashe wannan lamari ba yanzu bane aka fara shi ga misali a cikin waga aya ta su waɗanga bayin Allah da ba su zo su bada haƙin Allah Allah sai ya kama su kuma ya ruguza dukiyar ta su dan saboda rishin tausayi da kuma rishin son bada haƙin Allah mala ikrima mas'alan nan ta ci gaba da cewa wa ka annahum nasu annal mambata huwa Allah sun rike duniya sun maida ta ita ce abun duniya shine rayukan su ita ce rayuwa sun manta cewa wanda ya ba su abun duniya daga ina ne suka samu wannan abun duniyan da suke tamaka da shi sun manta cewa Allah ta'ala shine ya ba su kuma shi ke badawa har kullum ashe ya cancanci shi ma a hudda haƙin shi in yace a hudda sai suka manta haka a ƙarƙashin waga aya muke iya fa'idantuwa kamar haka mu san da cewa in ɗan adam yana so ya cimma gurin shi na wani abu a rayuwa mu san da cewa sarama ko kuma azima niyya da zaka ɗauka babu ja da baya ka ɗauki babban niyya saman komi kake so ka cimma shi a cikin rayuwarka ashe wannan niyya babba ita ke taimakawa wajen samun nasara dangance da al'amuran da muka sa gaba a cikin rayuwarmu mala ya ce lakinnaha in kuma niyyar da muka ɗauka irin babban niyya in ya zamanto babu rahama a cikinta to ha an samu matsala domin takan iya kai mu ga mahallaka duk halin da ake ciki in muka samu kanmu muna neman wani abu a rayuwa lalle ba laifi bane mu mai da hankali kuma mu sa niyya ƙwarai mu neme shi da kyau amma kada mu mance rahama da bayin Allah duk in ta kama mu taimaka to fa ya zama wajibi mu taimaka kuma mu tausaya ma na ƙasa da mu mu tausaya ma waɗanda suke ba su da shi bayan Allah wanda abincin da zasu sa a bakin su ma wahala yake musu kenan tilas Allah yana so mu dinga kallon su ma irin waɗannan mutane ba kawai kan mu kade ba za mu dinga dibawa idan muna son wani abu a doron ƙasa to mu tausaya ma wanda ba ya da shi a karkashin akan haka aya ta 23 a cikin waga sura mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fantalaqu wa hum yatakhafatuna ma'ana shi shine a hakan suka ci gaba suna masu gaugawa saman suna masu gaugawa a tsakaninsu saboda mi saboda a wannan sabko wannan sahiya da suka tahi domin cire amfanin gonarsu kada a ce wani ya ji motsinsu ko kuma wani ya gane su suka ci gaba da sauki ana ta gaugawa ana ta sauki a tsakanin shashen su zuwa shashe ba dan komi ba sai dan su yi kokari su dauke abin da yake na amfanin gonarsu su kai wurin da suke so su saida ba tare da sun yi taimako ba wannan shine ma'ana fantalaqu wa hum yatakhafatuna litahi ibn kasir tafsirin ibn kasir mala yake cewa a cikin shi iltikhaf huwa al-musarat bil kalam at-takhafutu afwal ma'ana yatakhafatuna shine gaugawa cikin zance wai magana ma da suke yi tsakanin su magana ake yi da gaugawa kar a bata lokaci hatta da hira cikin gaugawa suke yi dan kawo wani ya gane su li Allah yasma'ul masakin ba dan komai ba mallam ibnu kasir yace sai dan katalakawa su yi motsin su a cikin wannan gona har ma su yi tunanin cewa za a ba su wani abu shine fa ya'tu yatlabuna haqqahu dan ma katalakawa su yi motsin waɗannan bayin Allah masu killa su zo neman haƙƙin Allah haƙƙin su domin haka baban ya kasance yana bada haƙƙin Allah kuma yana bada taimako ga talakawa amma ɗiyan nan da suka zo sai suka ce a'a su ba za su bada ba a haka suka dinga gaugawa ka talakawa su yi su akhazahu min abihim wannan kuma alhali baban su wannan bayan Allah ya saba ma talakawa yana ba su taimako kuma yana ba da haƙƙin Allah cikin dukiyar da ya noma malam mujahid malami ne na tafsiri yake cewa kanu yatasara'una waɗannan bayan Allah sun kasance suna gaugawa khashiyata an yasma'uhum rajulun mu'minun kada aje koda wani mutum ɗaya mummuni ya saurare su faya'lam fayu'allimu almasakina in ko ɗaya ya ji cikin mummunai to tabbas sai ya sanar da sauran talakawa su san da cewa ga masu gona sun zo kuma za su ɗauke kayan su taye su gudun ka talaka su huto to sai suka dinga yi a ɓoye kuma suna gaugawa malamai sun bayyana a ƙarƙashin waga aya ita ma wata mas'ala da yake da kwai ta tafsiri a ƙarƙashin shi Allah tabaraka malamai suka bayyana cewa adabul isaba menene adabul isaba ladabban da ya kamata a ce mutum ya yi a rayuwar shi domin cin nasara ko kuma samun wani abu daban fal khiyana mala ya ce ita dai cin amana a taqtari al khafa a ko ina za a yi cin amana to ka iske sai an ɓoye ne ake yi shi ba a hili ba ake cin amana na kashal mufassiruna malimai masu ilimin tafsiri sun yi bayani kaifa anna ha'ula'i bazalu juhudan yaya aka yi waɗannan bayin Allah masu wannan killa suka yi ƙoƙari da ƙwallowarsu da jikinsu domin ɓoye alkhairi kada su ba matalaka taimako sai suka yi unhwani da ƙwallowarsu da jikunkunansu domin ɓoye alkhairi ya fuqul juhud ƙoƙarin da suka yi ya wuce a ce kamar mi allazi kana yabzuluhu fi ita'i sadaqati ya wuce kokarin da suke yi wajen ba da sadaka inda sadaka ce za su bada to ba sai sun yi wannan kokari ba alhali nan kuma mummunan niyya ce suka yi anhwani da kwalluwar su da jikunkunan su ba dan komai ba sai dan su boye abinda Allah ya ce abada su boye alkhair wanda Allah ya ce abada waga aya tana karantar da mu wasu abubuwa menene muke amfana a karkashin waga aya na farko shiru da boye abubuwa da shiru da boye abu kada mutane su sani mala yace kad yakuna ni sitra yana iya zama sirri kware kwa yana iya zama sirri amma sirri wanda yake na abubuwa wanda ba na alkhairi ba yana iya zama sirri na abin da yake ba alkhairi ba aw qita'an li amali salih ko kuma ya zamanto boyo da kuma shiru da ake yi ana abubuwa to yana iya zama sanadin boye aiki na alkhairi anan wurin mu san da cewa babban abin da ake bukata a wajen mu shine niyya kalan niyya da zamu iya dauka ba wai shirum namu ba ko kuma abin da zamu koye wata niyya ce gare mu kenan wannan shine abin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake aiki da shi aya ta 24 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labari sai ya ce Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin ma'anata shine sun yi ma kansu alƙawali tsakanin su a saman kanmi cewa dukiyar nan fa tilas tazamna a cikin tsakanin su kawai kada wani in hana da ita akan haka a wannan rana sun dauki aniya shine cewa babu wani talakka wanda zai samu anhwani daga cikin anhwanin da suka tattala suka noma bala ibn kasir atkin littahi shi karkashin waga aya Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin ibn kasir yake cewa haza huwa madmun tafafutihim wannan shine niyyar su wannan ita ce niyyar su ta boye boyen da suke nan gayi cewa dukiyar su ha tilas ne ta zamna a tsakanin su kawai wa huwa al-haylulata mala yace wanga wayo wayo ne suke gani duna usuli zil hajat ila fadlillah sun yi wanga wayo wai su anasu tunani za su kange talakawa kada su zo wajen ni'ima Allah kada su zo wurin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake da haƙi kuma ya bada haƙi ya ba su haƙi na cewa a taimake su qaulus salat na daga cikin manyan na daga cikin magabata waɗanda suka yi magana akan waga aya Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa kana abuhum wannan bayin Allah mahaifinsu ya kasance sunan shi Sahamu kana abuhum yusamma Sahamu mahaifinsu ya kasance ana kiran shi da sunan Sahamu min malihi lil masakina ba dan komi ba Sahamu abin da yake nihi wani sashe amma sashe na mi na dukiyar da Allah ya bashi ya maida ta ga talakawa ne unwanin talakawa ne bayin Allah falamma mata amma bayan ya mutu kalu sai su magadan shi suka ce inna iyalana mu da iyallanmu kad kasiru wala taqata lana bis sadaqati sun yi yawa zamanin babanmu iyallai ɗan kadan ne amma yanzu iyallanmu sun yi yawa dan haka mu ma ba mu iya bada sadaka gidanmu ma akwai mabukata kenan mu ba mu ba talaka komi kawai wannan shine abin da suka yi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa to ashe har yanzu waɗanga ayoyi labarin nan ne suke ba mu da kuma irin abin da ya biyo baya bayan waɗanga bayin Allah sun haramta ma talakawa abin da Allah ya sauƙaƙa musu a ƙarƙashin waga aya akwai wata kissa an faɗa cikin ta malumai sun bayyana cikin ta annabasatinahum wannan killata wannan bayin Allah wurin da suke noma din ya kasance a wani gari ne ana kiran shi da sunan ƙauyen Darawan wani gari Darawan a cikin Yemen har yanzu garin yana nan ga wanda ya san Yemen ya ce maka har yanzu garin yana nan wa kana al-masakina talakawa bayin Allah sun kasance yantaziruna akota shekara in lokacin girbi yayi lokacin hudda diyan itatuwa yayi to he su zo wurin killan nan sai su je rusi tsaye kai ka ce ran nan idi ake a wurin wata sallah ake a wurin waja'a haula'i Allah sai kawo mutuwa ga shi wancan mai killan na harko sai ya mutu iyallan shi da suka zo daga baya a maimakin wannan farin ciki na talakawa ya ci gaba in an dibi diyan itatuwa a hudda shi a ba ma su ma kaso a ba su nasu su umhana sai suka haramta haka sai ya zama to ba sa badawa akan haka ne waga aya hallo ita ma tana karantar da mu saboda mi yanke al'ada wadda take ta kwarai ce yanke hana wani abu da yake iyayenmu sun sunnantar da shi koda ba wajibi bane inda iyayenmu sun kasance suna yin abu na kwarai wanda an san su da shi to ha mu san da cewa hana wannan abun ko kuma yanke wannan abun ba karamar illa bace ga al'umma kuma Allah baya san haka Allah ya hiso in ka iske mahaifinka yana wasu abubuwa ko ko wani magabacinka ya kasance yana yin wani abu mai kyau wanda mutane sun san shi da shi to Allah baya so ka yanke wannan abu ka ci gaba da yin shi domin lamarin Allah ne a cikin haka kuma ba dan shi wancan mutumin bane Allah tabaraka wa ta'ala yake saukaka abun a'a saboda shi sanadiya ne zuwa ga samun su waɗannan bayan Allah ashe yanke shi to akwai matsala Allah ya samu dace aya ta 25 Allah tabaraka wa ta'ala yace wagadau ala hardin qadirina ma'anar shi shine haka su waɗannan bayan Allah suka wayi gari da jijjihi na asuba sun kasance suna cikin hali tunda asuba da suka iske wannan mummunan abu wanda ba su ji daɗin shi ba sai suka kasance cikin bakin ciki tunda sassafe lau bakin ciki ya same su da kuma hushi don me don sama don saboda na harko sun hana talakawa sun hana talakawa taimako kuma sai Allah ya kama su mutawahimin alqudrata tamma ala tanfis alhali kahin wannan lokaci sun kasance suna tunanin ai su sun isa su yi wannan niyya ta su kuma suna da ƙarfin yin haka ina sai Allah ya gwada musu cewa abinda suke tunani ba haka nan bane shike da kudura kuma shike da dukkanin wata dukiya ko wani arziki sai Allah ya so ne yake zama in Allah bai so ba wannan lamari baya zama ko kada in muka diba tafsirin na Malam Ibn Kathir karkashin waga aya har yanzu dai wurin da Allah ya ce waga dau ala hardin qadirina Malam Ibn Kathir yace ma'ana hardin shine wata niyya ce babba kuma da wani ƙarfi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bama su wannan mutane wanda suke cikin ƙauyen da ita wannan killa take wanda ake magana a kanta Allah ya ba su ƙarfi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su niyya domin gudanar da irin ayyuka waɗanda suke na rayuwa yau da gobe Malam Sha'abi akan haka sai ya ce ala hardin ma'anar shi shine ala khanaqin wa ghadabi sun waye gari akan hushi da matsanancin bakin ciki akan talakawa masailun wa qisasun wannan kuma mas'ala ce wanda malaman tafsiri suka bayyana karkashin waga aya malamai suka ce kalimatu qadirina ma'anar kalimata Allah da yace qadirina shine kuna tahkimatun shari'a ce yanke hukunci ne Allah tabaraka wa ta'ala yi wa hum yazununa domin su sun kasance wannan bayan Allah suna tunanin sun isa da kawunansu amma kuma ba su san lamari komi na Allah ne wa qad nafaza fi bustanihim Allah sai ba da uzuni Allah ubangiji ya janye albarka ta ita wannan gona tasu wa hum la yashuruna duk da ƙarhinsu ko da suke ji ba su san lokacin da aka yi haka ba Allah sai lamarin shi kawai sai da suka gani wa hadha yusamma fil balagati malai ce wannan shi ake kira ilimin balaga na larabci al istidraj ma'ana istidraji kenan a karkashin waga aya waga daw ala hadin qadirina me muke iya dauka na darasi na yau da gobe shine muka ce mutun dan adam kada ya kasance ya zamanto yana rudar kanshi da kanshi kana rudar kanka da kanka cewa kai fa ka isa kai abu kaza musamman abin da ya shahi cutar da mutane ko kuma hana su wani alkhairi ni na isa in yi kaza wannan rudar kanka ne kake yi saboda ni Allah ta'ala shine ya baka duk wani abu da kake tunani kana da shi na kokwalluwa ko na karhi ko na wani tunani ka san da Allah ta'ala shine ya baka wannan in kuma ya so wallahi a cikin kibta ido zai janye wannan abun dukkan shi kuma ba yadda zaka iya aya ta 26 Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa falamma ra'auha qalu inna ladallun lokacin da suka gani wannan gona ta su Allah ya dauke dukkanin wani unhwani na cikin ta babu komi wuta ta cinye wurin wuri yayi baki kamar yadda muka fada can baya da suka ga haka a lokacin nan sai karaya ta same su karayar zuciya ta same su kuma suka ce eh lalle mun tabbata a yanzu din mu saman kuskure muke yi ashe wannan tsarin da muka yi na hana taimako da kuma haramta ma bayin Allah umfanin waga gona tamu to wallahi yanzu muka ga kat ashe mu din kuskure ne muka yi ba gaskiya bane abinda muka yi Malam Ibn Kathir cikin littafin tafsirin shi yake cewa ma'ana waga aya shine lokacin da suka ga yanayin da gonar su ta fada cikin shi canzawar da tayi dalilin wuta da kuma ruguji da kuma bacewar al'amura a cikin wannan gona sai suka ce tabbas wannan shine ake kira halaka wannan shine ake kira rugujewar lamari kwata-kwata ashe lasna fi tariq ashe mu din ba ma kan hanya can baya ba kan hanya muke ba lasna fi tariqi jantana bal dalalna alaiha jitana ba saman kan hanya kware muke ba ashe can baya ashe mu bata muke kanshi yanzu ne da muka ga wuta Allah ya kona gonan mu to muka gane da cewa lalle ashe saman hadari muke ashe ba hanya kware muka biyo ba Malam Qatada malami ne na tafsirin alqur'ani mai girma yake cewa lamma ra'aw ramad al-aswad qalu da suka yi sabko suka tahi gona da suka ga wannan toka baka a cikin gona ko ina wuri ya kone sai toka sai suka ce tabbas mun yi kuskure saman kan hanyar da muka biyo falamma tasabbatu sai suka ce amma bari mu da tabbatar mu gani tukwa suka isa wuri wallahi sai suka gano ashe da gaskiya gonar su ce ta koma haka anan sai suka tabbatar da kansu cewa wannan kuskure ne sun yi shi malaman tafsiri sun yi magana dangance da waga aya cewa mi akwai wata matsala ga dan adam musamman mutanen da suke da taurin kai cewa suna da wani tsari daman na kin yadda in ka gaya ma mutun gaskiya ka gaya mishi abu amma shi baya yadda domin mi mutun mafi yawa in ya kasance haka to hako abu ya same shi yana da wahala da harko in aka gaya mishi ya gaskata cewa haka nan ne musamman in ya aikata abun ba daidai ba aka hana shi ya kiya to aka zo wata masiba ta samu dangance da wannan aikin nashi to sai ka gani ko an gaya mishi shi sai ya ce kai bai yadda ba kawai ba gaskiya bane ko wata musiba mutuwa ko wata musiba asara ko wani abu dalilin wannan taurin kai ko da an gaya mishi cewa to na wani naka ya mutu sai ya ce a shi bai yadda ba ko asara kaza ta samu sai ya ce a bai yadda ba kuma ko da ya tahi ya gani karshen shi menene sai dai ya fada cikin wani yanayi kuma nami na rashin lahiya kenan babu hakuri a tare da shi dan haka mu gane da cewa wannan tsarin na rayuwa ba tsarin musulmi bane taurin kai da kuma kin yadda ba abu bane wanda yake mai unhwani kuma ba koyarwa addinin mu bace ta musulunci akan haka
ayan nan tana karantar da mu cewa a cikin waga kissa ta wannan gabayin Allah in muka diba sai muga cewa akwai wata matsala a wace ce matsala wani bi dan adam yana yadda da kanshi kuma har ya wuce iyaka cewa abu kaza da yake yi tabbas sai ya samu kuma haka ne za a yi kuma tilas yadda yake so haka abun zai kasance alhali kaskantar da kai ga Allah in kana yin abu kana kaskantar da kanka ga Allah wannan kaskantarwa ita ce take hanawa asara Allah sai kauce asara daga lamarinka amma in ya zamanto kana ma Allah shishigi da dagin kai da dagawa Allah sai koro wata asara cikin lamarin naka kuma sai ka koma baya ka zama kamar baka taba komi ba ashe anan sai mu kiyaye ya ku ƴan uwa cewa cikin rayuwa mu dinga yin abu amma mu dinga kaskantar da kanmu ga Allah tabaraka wataala aya ta 27 Allah tabaraka wataala yace bal nahnu mahrumun ma'ana shi shine tayaqqanu annaha jannatuhum sun ba kansu yadda cewa wannan gona ta su aljanna take a gare su domin komai za su samu a cikin ta wa adraku a karshe sai suka gano annal uqubata cewa ita uquba waqa'at bi hirmanihim min as-simari Allah ya kawo uquba sai ya haramta musu samu iyan waɗannan itatuwa sai zamanto Allah ya musu uquba akan haka in mun diba cikin tafsirin Ibn Kathir malai Ibn Kathir yake cewa karkashin waga aya bal hiya hiya wannan haka yake malai yace wannan ita ce shine zancen haka yake bal nahnu mahrumun cewa haka nan ne mu din Allah ya haramta mana wannan ni'ima wanda muka noma walakinna nilna al-hirman a karshe ba mu samu komai ba Allah sai ya haramta mana wannan iyan itatuwa bi sababi su'u niyyatina ba dan komai ba sai dan mu mummunan niyya rishin niyya ta kware da gare mu wa bukhulina da kuma talauci da rowa akwai cewa rowar da muka yi ita ta janya mana wannan bushi na Allah ta'ala Allah sai ya haramta mana dukiyar ta mu gaba ɗaya sai ta kone a cikin magabata akwai malam Dahak yayi bayani karkashin waga aya bal nahnu mahrumun yace ma'anan mahrumuna yana nihin Allah ya hana mu alkhairi da muka samu a cikin gonan mu ba dan komai ba sai dan zunubin da muka aikata shine haramta ma bayan Allah waɗanda suke haƙƙi ne na Allah ya kamata a ba su sai aka so a haramta musu a ɗauke a amfanin a boye ba su sani ba Allah sai ya kama mutane anan kuma mas'ala da malumai suka bayani kanta shine haramtawa da Allah ya musu ta wannan ni'ima anan haramci biyu ne ba haramci ɗaya ba ne na farko dukiyarsa da Allah ya haramta musu ya ƙone ta gaba ɗaya na biyu ladan sadaka wanda suka haramta ma kansu kuma Allah sai ya haramta musu domin su ba su so ba su ba talakawa sadaka ɗin to akan haka su ko Allah ya hore musu dukiya Allah sai ƙone dukiyar dukanta babu ladan sadaka babu ladan babu amfani da aka noma din duka Allah ya doye shi me muke koya a karkashin waga lamari ya ku jama'a me muke iya koyo a cikin waga aya na farko mu san da cewa haramci wanda yake mai tsanani shine a haramta maka samun lada Allah ya shahi albarka daga cikin lamarinka ko kuma cikin arzikinka ko kuma alkhairi ya bace a tare da kai wannan shine babban haramci wanda in Allah ya dora ya haramta ma mutum haka to fa yayi muguwar asara me ya jayo haka rowa da kuma gudun ka a taimaki bayin Allah shine ya janya musu wannan lamari aya ta 28 Allah ta'ala yake cewa qala awsaquhum alam aqul lakum laula tusabbihuna ma'ana shine qala arjahuhum aqlan wani mutum daga cikin wannan masu gona wani mai hankalin su wanda yake kowa hankali a cikin su bayan wannan wuta ta tashi komi ya kone wallahi sai tuna musu yace mi shin wai ban ga muku ba cewa abinda kuke so ku aikata ba daidai bane ashe akwai wani mai hankali a ciki hin karhin shi akai amma sai da ya bayyana musu ban ga muku ba yace musu kuma ban nema daga gare ku ba ku kiyaye Allah kuma ku gode mishi maimakin ku yi wannan hali na talauci da kuke so ku yi ban ce muku ba komai za ku yi ku dinga cewa insha Allah sai in Allah ya yarda amma kuka ki saurare na kuka tayi kuka aikata abin da kuka ga dama yanzu kuma ga abin da ya biyo baya shin wai ban ga muku ba haka Malam Ibn Kathir karkashin wannan aya yake cewa ma'ana ausatuhum shine wannan bawan Allah wanda ya hisa adalci a cikin sa yake kuma ya hisa shekaru kuma ya hisa hankali su dukan su gaba daya ma'ana kuma tusabbihuna shine ne qila ma'anaha al-istisna'u bi mashi'atillah ma'ana ta shine komai za ku yi ku ce sai Allah ya yarda sai Allah ya so in Allah ya so zan yi kaza ashe anan Abu Bine Malam Ibn Kathir yace mu lura da su a waga aya cewa waɗannan bayan Allah kafin su aikata mugun abu sai da cikin su wani ya hana su suka kiya wanga bayan Allah kafin bala'i ya fado saman kansu da za su yi aikin nan ba su ce ba insha Allah kawai komai suna da yarda da kansu cewa abin zai yi Allah kuma yace ina ba ku yi saba Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi karkashin waga aya yake cewa tasbihi anan ma'ana shi shine ma'ana istisna ma'ana shine kace in Allah ya so cikin komai zaka yi to kace sai Allah in Allah ya so zan yi kaza wannan yana da kyau akan haka malamai sun yi bayani ya ku ƴan uwa na wata mas'ala halau karshen karkashin waga aya wannan mas'ala ita ce mi jagoranci ko kuma dauka a dora wata jama'a su dauki nauyin wani abu cikin ayyuka nan wurin shine malamai suka ce yaya aka yi wannan gona ta su Allah tabaraka wa ta'ala ya kona ta alhali a cikin su kuma akwai mai musu kashedi amma ba su saurare shi ba ya aka yi Allah ya kona wannan gona ta su malamai suka ce malamai masu tafsiri suka ce لانه لم يفارقه بدن domin ba dan komai ba shi mutumin ya ce kasi kuma tare da su yake tare da shi aka tai hallo aka yi abu fa amahum albala a dalilin shi ne Allah sai hada bala'in ya fada kowa da kowa a cikin su ya same shi walakinahu yujza bi niyyatihi fil akhirah amma Allah yayi alƙawari shi wannan bawan Allah Allah sai ya bashi sakamako a ranar tashin kiyama dalilin niyyar shi ta kwarai cewa Allah ya ga niyyar shi cewa ya hana kar ai amma aka tai aka yi to shine Allah sai ya bashi sakamako dalilin wannan niyya mai kyau da yayi ya jama'a abin da ya kamata mu dauka na darasi mu karanta da shi shine mi a cikin rayuwar duniya kada ka zamanto kai mutumin kwarai dan kanka kawai a in Allah ya shirye ka ya baka addini ya baka fahimta ya baka hankali da dukkanin wata ni'ima wanda bai ba wasu ba to kada ka ce wanga nawa ne kai aiki da shi kai kade kuskure ne a wajen Allah ta'ala ka kasance mai shirye da wasu suma kai ma yadda Allah ya maka baiwa to yi kokari ka shirye da wasu ka ganar da su su gane wannan bawan Allah da za a aikata mummunan aiki sai da ya ce ka kuyi ashe Allah ya bashi hankalin hango matsala kafin ta faru kuma ya so ya shirya ɗan uwan shi amma suka kiya to ya zama wajibi akan mummu ma duk wata matsala da kake hange kan rayuwa to kai kokarin sanar da mutanenka kuma ka shirye da su kada ya zamanto kai kadai kake amfani da iliminka ko wani hangenka na rayuwa ka dinga tuna ma mutane kafin lokaci ya kure su gane da cewa gaho matsala tana tunkarar su wannan ya zama wajibi akan mu
mu dinga aikata haka. Aya ta 31 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qalu subhanaka rabbina inna kunna zalimina, sai suka ce mun yarda ya kai Allah, Allah mun yarda, wallahi mun tuba, Allah mun yarda. Ina bayan sai da suka ga kulkuwar da kakat, yanzu sai suka yarda da cewa sun aikata zunubi, kuma sun yarda da cewa yanzu ha komai ya lalace. Amma da ake gaya musu ka ku yi, ba su ji ba haka din. Sai suka dinga nadama, nadama saman kanmi, wallahi Allah ke yin komai, sun yarda wayansu. Wa aqarru bi zulmihim, suka tabbatar da cewa sun zalunci kansu su da kansu. Li anfusihim wa lil masakin, sun cuta ma kansu kuma sun cuta ma talakawa bayan Allah wanda ba su da shi, wanda Allah ya ce a taimake su. Sai yanzu suka yarda cewa sun aikata ba daidai ba. Fala Ibn Kasir yake cewa raja'u ila Allah, waga aya tana nihin cewa su wannan talakawa a ƙarshe sun maida lamarinsu ga Allah, da suka ga ba yadda za su iya, to sai suka maida lamarinsu ga Allah, suke kiran Allah ta'ala, kuma suna gaya mishi cewa mun aikata zunubi ya kai Allah. Ba'ada an ra'u al'azab ad-dunya, dalilin ko shine gonarsu ta kone, sun ga azaba a duniya. Fatanabbahat dama'iruhum, akan haka hankulansu sai suka bado cewa yanzu kai mun san ba daidai ba muke. Malam Sa'adi, malamin tafsiri ne shi ma, karkashin waga aya yake cewa sabbahullaha, wannan bayan Allah sun kasance sun kirayi Allah, suna tasbihi ga Allah a lokacin da tasbihi baya umhanar da su, komai ya riga ya lalace. Fi raddi jannatihim, akan maido da wannan dukiyar tasu, ba tasbihi anan ba zai umhana musu komai ba, dukiya ta riga ta tahi, nadama ba ta da wuri kuma a lokacin. Inda kahin dukiyar ta tahi ne suka nemi gafara Allah, to da Allah ya gafarta musu. Akan haka ya ku ƴan uwa, mu gane da cewa waga aya akwai bayani a cikin ta nami na cewa yarda da na zalimci kaina, misali wurin da suka ce inna kunna zalimina, yarda da mutum in ya zalimci kanshi, in yayi abin da ba daidai ba, ya yarda da cewa na aikata ba daidai ba, to wannan shine muharun tuba. In dai har mutum bai yarda ba da abin da ya aikata cewa ba daidai ba ne, to ya zai tuba ga Allah. Ashe yarda da kuskure, mu gane shine muharun tuba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Amma malaman tafsiri sun bambanta akan haka. Wanga bayan Allah, wai tuban da suka yi shin tana iya taimakonsu a ranar lahira, ko kuwa tuban da suka yi tuba ce kawai sun yi ta dai haka? Amma mafi gaskiyar lamari shine Allah ta'ala ya amshi tubarsu, kuma Allah ta'ala yana da niyyar gafarta musu dangance da kuskuren da suka aikata, domin shi mai yawan tuba ne, kuma mai amsar tuban bayan shi ne idan suka nema ya gafarta musu. Me muke koyo karkashin waga aya? Yarda da kuskure ana yin shi ne kahin lokaci ya kure. In an ce maka kayi kuskure, yi kokari ka yi lissahi ka gano shi ka yarda da gaugawa kahin lokaci ya kure. Don wani bi, in ka ki yarda ka bari har sai wani lokaci tukun, to lokaci yake kurewa. In ko lokaci ya kure ko ka yarda ka aikata kuskure, to baya da amfani, domin ba mai yarda da wannan imanin naka. Mu gane da cewa yarda da kuskure ma yana daga cikin tarbiya, kuma abu ne wanda yake halayya ta kwarai ce ga ɗan adam. Ashe ba kasawa bane a rayuwa idan mutum ya yi kuskure, ya ku ƴan uwa ya kasance ya yarda da wannan kuskure da ya aikata, wannan ba kasawa bane. Tunaffizu ma tabaqa min imanil mar'i, wannan shike gwada cewa mai yarda da kuskuren shi, wallahi hakan yana tabbatar da cewa mutum ne mai imani. Ba kowa bane yake yarda in yayi kuskure ya ce ya yarda ya yi kuskure, sai wanda yake da sauran imani a ran shi. Don wasu ko da ya yi kuskure, ko da sama za ta gamu da ƙasa, shi ba zai ce ya yi kuskure ba zai yarda. To wannan mummunar ɗabi'a ce mu gane da cewa baya cikin karantarwa addinin musulunci wannan shine Allah tabaaraka wa ta'ala cikin aya ta 30 Allah sai yace fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamuna ma'ana shi shine wannan bayin Allah har yanzu dai Allah ya ba mu labarin cewa da suka iske dukiyar su ta toye sai suka dinga zargin junan su wannan yace laihinka ne wannan yace kai ma kai ne kai ce ai kaza wannan kaza haka suka dinga zargin junan su shine fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamuna kowa daga cikin su yana ga ya ma dan uwan shi kai ne dalili dalili na me na ba na ra'ayi da ka kawo wanda yake ya bata mana tahiya ya bata lamarin kowa haka yake wani ibnu kasir malam ibnu kasir yake cewa akan haka akazu yataraja'una bil lawm sun kasance suna jehon junan su da zargi wa hadha sha'nu shuraka indal fashil malam ibnu kasir yace wanga kuma shine yanayin da waɗanda suka hada kuɗi aka buɗe wani kamfani suke hada cikin shi bayan kamfanin ya durkushe shine yanayin da suke hada ma'ana kowa sai ya dinga ganin lahi dan uwan shi cewa shine dalili ya tabarra kullu minhu dukkanin su kowa cikin su yana ganin cewa shi baya da lahi min qararil akhari domin sauran da suka sa akai kaza shine sa dalilin abun ya lalace Malam Mujahid shi ma wani malami mai tafsirin Al-Qur'ani ne garkashin fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamuna yake cewa ma'ana yatalawamu shine zammi ba'dihim ba'dan ala al-bukhli suna zargin junan su sashe yana zargin sashe akan rawwa allazi auda bihim rawwan nan wadda targa ta cinye zakatan su malamai sun yi bayani karkashin wannan aya har yanzu dai akan wata mas'ala mina da mas'alar nan zargi musan da cewa shi ke kawo ni rabuwar kai zargi shi ke kawo mi ake cewa kallon mutum a matsayin shi mummuna ne wal masalih hiya allati kanat tajma'uhu to mun su wadanga bayin Allah ya ku jama'a kahin komi dai mu gane cewa an tare ne ya hada su ma'ana kowa cikin su yana so ya samu wani abu a cikin haduwar su da suka yi walamma zahabatil maslaha amma an tare nan da ya tahi ya kone sai suka koma tsanan juna sai suka koma makiyan juna a tsakaninsu duka kuma kuskuren ɗaya ne shine rashin taimako bayan Allah shi ya kawo musu wannan me muke koyo karkashin wannan aya shine muka ce aboki in ya zama mummuna ne karshen shuha zargi ne zai raba ku da shi karshe sai an zargi juna kuma sai an yi fada sai an yi husuma in dai aboki mummuna ne diya da kake jin dadin shi to karshen shi haka yake karewa dan shine mu yi kokarin nema ma kanmu abokai waɗanda suke mutanen kwarai kuma ya zama to hulɗar mu da su hulɗa ce ta alkhairi akan haka wallahi ba za mu taba zargin juna ba aya ta 31 Allah tabaaraka wa ta'ala yace qalu ya wailana inna kunna taghin sai suka ci gaba da kirari suna hodi suna kururuwa ta yin nadama suna gaya ma Allah cewa Allah mun yi kuskure kuma suna addu'a akan kawunan su cewa tabbas mun hallaka tabbas mun hallaka saboda mi mun wuce iyakar Allah mun wuce dokar Allah mun saba ma Allah ta'ala ba dan komai ba dalilin rowa da muka sa gaba ta zamanto ita ce sanadiyyar halakam malam ibnu kasir yace wannan aya tana gwada wannan bayin Allah sun yarda da laihin su da suka aikata kuma sun san da cewa sun wuce doka wurin da Allah ya ce su tsaya to sun wuce nan sun dirmiya a cikin mi a cikin saban Allah tabaaraka wa ta'ala har sai da ya zamanto sun kai ga girman kai ya kai su da hana matalakawa haƙƙin da Allah ya ce a ba su kuma sun saba ma al'amarin Allah tabaaraka wa ta'ala wannan shine fassara ta Ibnu Kasir dangance da wannan aya
Malam Ibn Jarir At-Tabari yake cewa ma'ana ya wailana da suka ce wannan kalima tana nihin ana hudin ta ne wurin da in aka ga azaba wanda take mai girma in musiba ta zo sai ka ji mutane suna annan ne ake hudin ya wailana ya kai can mu ya kai can mu sun tabbatar da haka lokacin da suka saba ma Allah Allah ya aika musu musiba to su ma haska ringa kiran haka shine malam abinda malam ibnu jarir ya fada malamai da suka yi bayani kan wata mas'ala ta zalunci a waga aya akwai mas'ala ta zalunci malamai sun yi bayani akan ta suka ce mi kamar aya da ta gabata ce zalunci ba komai bane sai dai hana haƙi mutun yana da durwa akan ka kace baka bada to wannan shine zalunci mutun yana da haƙi ka hana shi haƙin shi amma tsoyan amma kuma dirmiya cikin hallaka shine ne al istikbar girman kai wal i'tida wal i'tidad bil quwwa da kuma tamaka da cewa ni ina da na'isa su waɗannan bayin Allah cikin wanga lamarin suka fada sun yi zaton cewa sun ishi kawunansu to waga aya ya ku ƴan uwa muna iya koyo a ƙarƙashin ta cewa girman kai wallahi shine farkon hallaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kada kai kokarin in aka ce ga kuskurenka kai kokarin cewa ai ba kuskure bane tilas sai ka samu wata hujja da zaka ce eh kawai ba kuskure bane wannan girman kai kai kokarin amsa kuskurenka kuma kai kokarin gyara shi ta hanya aikata abu wanda yake na kwarai wannan shine abin da ya kamata mu koya karkashin waga aya aya ta 32 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibuna sai suka dinga kwadayi a wajen Allah suka dinga kwadayi cewa muna kwadayi muna so Allah Allah ka maido mana wannan gona tamu ya zamanto in mun sake noma ta tahida yanzu kuma kwadayi suke wajen Allah mal'unina alhali suna kaskantattu suna kamar Allah ya tsine mu wannan lamari nasu kuma wannan kwadayi nasu a wajen Allah ba zai amsu ba domin abinda suka aikata yayi muni wa inabatuhum ila Allah wahdahu haka kuma Allah ta'ala ba zai amsa musu ba kuma ba za su samu wannan sakamako da suke bukata wajen Allah sai riga sai lalata komai malam ibnu kasir karkashin waga aya ya kawo bayani yace mi innahum sadaqu fi tawbatihim lalle wanga bayin Allah cikin tubar da suka yi wajen Allah wallahi da gaske suke sun tuba fa abdalahum Allahu biha janna akan shi ne Allah yace na yahe muku amma sakamakon ku aljanna ce zan ba ku an yahe muku shikenan abinda kuka aikata amma ku jira har ku dawo gare ni ku jira har mutuwa ku to zan ba ku aljanna wannan aljanna malam ibnu kasir yace tusamma alhayawan ana kiranta ne wuri na ni'ima kuma wuri na rayuwa wanda take rayuwa ta gaskiya wa qila ubdilahum sawaban fil akhirah Allah yace a wani tafsiri kuma malamai suka ce a Allah yace da yace ya yahe musu bai ce kai tsaye aljanna a ce zan ba ku lada wanda yake ranar tashin kiyama zan ba ku tarin lada akan tubar da kuka yi Abdullah dan Mas'ud yayi bayani shi ma karkashin waga aya yake cewa ballagani annahum akhlasu wallahi na samu labari wannan tubar da suka yi an kawo labari da gaske cewa wallahi da gaske suke sun tuba ga Allah wa ragibu amma sun yi kwadayi fa abdalahum Allahu janna a karshe Allah sai canza musu dukiyar da suka rasa ta hanyar ba su aljanna akan haka malaman tafsiri suna cewa waga aya tana nihin uquba ta duniya Allah ya musu uquba a duniya wannan uquba tana iya zama kuma rahama ce saboda ni in bawa ya tuba ga Allah yayi abu ya tuba ga Allah
to sai ta zamanto wannan uqubar da Allah ya yi rahama ce zuwa ga mi buda hanya zuwa ga aljanna ga shi wannan bawa anan dani da ku sai mu dauki darasi saman kan mi cewa di yadda muka yi kuskure wajen Allah Allah kuma ya mauna uquba di yadda musiba ta fado mana kada mu sare kada mu sare Allah yana tare da mu lalle mun mishi laifi kuma har ya aiko wata musiba to kada mu sare akan musiba mu ce kawai shikenan mun halaka ga abin da ya faru kan waɗanga bayan Allah kuskure ne suka yi karara amma da halaka ta zo musu tuba suka yi suka yi ta tuba ashe di yadda musiba ta kai girma ta zamanto ita ce hanyar komawa ga Allah komawa ta gaskiya musan da asara asara cikin rayuwa in Allah ya kawo ta ba komai bace wani bi dalili ne na canza dabi'a dalili ne na canza ranmu mu da zuciyarmu Allah yana kawo asara amma kada mu maida ta halaka ce a'a mu dauki haka a matsayin kawai kaddara ce Allah ya kaddara sai kaga zuciyarmu kuma ta kyauta ta ta gyaru dalilin wasu abu ma da muke da sai kaga mun hasa ashe wannan shine aya shine karatu babba darasi babba a gare mu Allah ya ce cikin aya ta 33 kazalika al'azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamuna Allah ya ce haka azaba ta take haka azaba ta take musamman ga wanda na sa shi yayi abu ya saba mun a duniya to ha azaba ta haka take zawa amma ku san da cewa ta lahira wallahi ta hi tsanani da ta duniya ne saba kusa ba kuma matsala azabal lahira in aka shige ta mafi yawa dawoma ake a cikin ta shikenan amma ta duniya fa dan lokaci ne musiba ce in ta fado kuma wucewa za ta yi Allah ya ce haka ne nake lamarina Ibn Kasir yace ai hazihi hiya sunnatillah ya ku mutane ku san da haka shine shine sunna Allah a doran kasa haka Allah yake lamarin shi fi man bakhila bi ni'matihi musamman mutumin da yake Allah ya maka kyauta kuma sai ka zamanto mai rowa ka zamanto baka taimaka ma bayin Allah kuma ba mu hana da kai Ibn Kasir yace yaslimuha minhu Allah sai janye wannan kyauta da ya maka in arziki ne sai Allah ya janye shi kawai tun nan duniya zaka ga sakamako wama yantaziruhu fil akhirah Allah baya jira wai sai an je lahira ya maka azaba tun nan duniya mutun zai fara gani domin azabar lahira girma gare ta ita sai in ba a tuba ba take fada ma mutun amma in mutun ya tuba to shikenan ya ku yan uwa wannan ke bani damar tunawa da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin nan annabi yace a cikin shi duk garin Allah in ya waye akwai wani mala'ika da yake saukowa doron duniya sai ya yi addu'a sai ya ce Allahumma hati munfiqan talafan Allah ina roƙonka duk wanda yake taimakon bayan Allah yake ba da kyauta gare su Allah ka maye mishi gurbin abin da ya bada kuma wani sai sauko shi ko gudan sai ya ce Allahumma hati mumsikan talafan na harko Allahumma iti mumsikan khalafan wanga shi ko iti mumsikan talafan Allah din me hanawa Allah ina roko Allah ka hana shi shima wannan mala'ikai kullun haka suke addu'a ga waɗanda Allah ya hore ma dukiya a hannunsu in mai badawa ne tuntuni mala'ika yayi addu'a dan ka bada wallahi Allah sai ya maye maka gurbi na abin da ka bada in kuma mara badawa ne to fa ya shirya ma talauci daman shi kake gudu shi yasa baka bada taimako to haka shirya mishi kuma yana nan tahe karshe haka ne zai in muka diba litani na Ibn Kasir tafsiri na Ibn Kasir mala yake cewa wannan sunna ce ta Allah wanda duk yayi rowa saman kan ni'imar da Allah ya bashi to Allah yana amshe wannan dukiya haka kuma a ranar lahira Allah tabaraka wa ta'ala in bai tuba ba Allah sai ya azabtar da shi malan Qatada
cikin magabata waɗanda suke tafsiri malakata da yake cewa ita azabar duniya mai karewa ce, amma kaga azabar lahira to ita ba ta karewa kuma ba a wasawa a saman kanta. Maliman tafsiri dangance da waga aya sun bayyana cewa ita dai musiba a duniya da kake gani irin su yunwa ko ko talauci ko ko wani abu daban tana iya zama hukuba ce akan wanda Allah ya sauko kanshi dan ta zame mishi wa'azi kafin ya koma ga Allah ta'ala. Wani bi haka ne Allah yake nihi da mu. Me muke kokarin me muke dauka na darasi anan? Allah tabaraka ta'ala ya kawo ga aya ne ba dan komi ba sai dan mu dinga kwaikwayo ga ƴan uwanmu. Ake cewa gemun dan uwanka in ya kama da wuta to ka samu ruwa ka shafa mana, ka shafa mana ka ruwa kafin a zo ga kanka. Asarar dukiya ba komi bane. Wannan Allah tabaraka wa ta'ala in ya dora maka asara ta dukiya ba komi bane, domin Allah ya maye maka gurbinta da abubuwa da suke da dukiya wadda take ta lahira, ba komi bane wannan. Aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala sai ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana bayani saman kan waɗannan bayin Allah wanda suke saman kan bayin Allah da suke rayuwa a duniya saman cikin talauci. Zakara ma'alil muttaqin, sai kuma ya kawo mana bayani saman kan mutane waɗanda suka yi tsoron Allah kuma ba su yi shirka ba, kuma ba su tsaya a saman kan ruwa ba. Malam Ibn Kasir sai ya ce haza intiqalun min hali ashabul janna. Wannan bayanin da Allah ya kawo innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im bayani ne sabanin nada zu. Allah sai ya canza sai ya ce mi su dai mutanen aljanna sun kasance sun dauki duniya a matsayin wani abu ne mai karewa, amma kuma kwadayin su kullun shine in sun koma ga ubangijin su Allah zai musu kyauta ta ni'ima babba. Dalilin tsoron Allah da suka yi a cikin gidan duniya shine Allah ya ce innal muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Ibn Kasir sai yake cewa Mujahid, Malam Mujahid sai yake cewa al muttaquna, ma'anan muttaquna humul ladzina ittaqul ma'asi, sune mutanen da suka ki saba ma Allah, suka kiyaye saban Allah a duniya. Fa fazu, sai suka samu rabo mai girma na ni'ima babba a gidan lahira. Akan haka malamai masu tafsiri sun bayyana cewa tsoron Allah ba komi bane shine a nan wurin ya zo kamar kishiyan girman kai. Fa bainama halaka ashabul bustan, domin waɗannan masu gona na ɗazu da muka yi bayani Allah bai halaka su ba sai dan dalilin girman kan da gare su kawai. Naja haula'i bi taqwahum, amma kuma mutanen aljanna Allah sai ba su tsira ya ba su ni'ima dalilin su ko ba su da girman kai ko guda ba su da shi. Amma magane da cewa shi dai tsoron Allah abu ne wanda yake a cikin zukata allazi la tusibuhu ja'ihatun, tsoron Allah in ya zamu girkuwa a cikin zuciya magane da cewa babu wani abu da yake gusar da shi, wuta ba ta kone shi, wani abu da zai zo na musiba baya iya tahiya da shi. Allah ya dace mu, Allah ya samu tsoron Allah. Akan haka nan wurin tun daga aya ta 35 afa naj'alul muslimina kal mujrimina qala kum kayfa tahkumuna, hayya zuwa aya ta 41. A duka waɗannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala yana inkari ne akan mu, akan mutumin da yake saban Allah ta'ala, kuma yana ga cewa saban Allah ya yi biyayya ga Allah. Allah yana tahaddi ko kuma defi yaya ne za a yi a kwatanta mai saban Allah da kuma mai biyayya ga Allah, wannan ba za su taba zama daidai ba. Bangare na biyu na waɗanga ayoyi Allah yana kashedi ga waɗanda suke saban Allah na shirka cewa su kawo hujja akan abubuwan da suke bauta ma wanda ba Allah ba cewa su waɗannan abun suke taimakon su a rayuwa su ka hujja akan haka kenan waɗanga ayoyi abin da suke bayani akan shi kenan Mala Ibn Kasir yake cewa yaqulu ta'ala Allah yana fada ayulqi bi hikmatina wa adalina an nusawi bainal muti'i wal mujrim shin wai mutanen duniya suna ga cewa duk da hikimanmu da kuma adalcinmu wai shin a lahira zamu daidaita mai saban Allah da wanda yake biyayya ga Allah mu ce duka ɗaya ne haza la yakunu abadan wannan ba zai taba faruwa ba ko kadan malam qatada yace zannal mushrikuna mushrikai anan sun yi zatan cewa annahum in bu'isu sayakunu lahum afdal min mimma lil mu'minina wai a cikin katari ta yu tashi kiyama in aka zo taron kiyama su kasancewa su mushrikai ba mamaki su yi samun rabo ma akan musulmi akan mummunai kawai wataƙila rabonsu ma a hinan mummunai haka suke tunani faraddallahu alaihim Allah sai musu raddi sai maida musu cewa abin da suke tunani wallahi ba gaskiya bane kuma ba gaskiya bane kuma wanda magana su ƙarya ce ba gaskiya bane a malumai na tafsiri sun ba da bayani akan abin da ake kira hankali da kuma adalci na Allah fal fitratu salima in muka diba da hankalinmu mu da kanmu sai mu ga cewa a hankalance ma ba za a daidaita mutumin da yake mutumin kwarai da kuma mutumin banza a cikin rayuwa anya an iya daidaita su a ce duka ɗaya ne hankali ma bai amsa haka wa man yud'i ghayra zalika faqad sa'a hukmu wanda kuma yake ganin cewa ana iya yin haka to ya san da cewa shi dai ba ya da adalci kuma hukuncin shi yayi muni me muke koyo karkashin wannan shine muka ce la taqtaru bi makanati zulma fi dunya kada mu yi tamaka da zalunci a gidan duniya cewa ni ina da kaza Allah ya dora ni saman mutane kaza kuma ina abin da naga dama kada kai wannan tamaka mala yace fal mawazin inda Allah daqiqatun sakamako a wajen Allah Allah yana yin shi ne daidai da daidai wala yastawi al-khabisu wat-tayyib babu yadda za a yi mummunan aiki ya daidaita da aiki kyakkyawa ba zai taɓa faruwa ba ayata 42 Allah ya ce yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un wannan ranar kiyama yawma yukshafu ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana a gaban bayin shi yud'i an-nas lis-sujud hakanan mutane za su yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala fa ya'jizul munafiqin wal kuffar an zalika amma munafikai za su ga kowa yana yi kuma sun ga Allah amma su kafirai da munafikai haka baya samuwa gare su ba za su iya ba mala ibn kasir yace wannan rana ita ce ranar babban bakin ciki ga su waɗannan kafirai haisu tayas zuhurul kuffar wal munafiqin haka ne zai kasance waɗannan kahure da waɗannan munafukai za su kasance a rannan su ne abin ceto wala yuqaddaruna alal inhina ba su iya duka ma Allah ta'ala a wannan rana abulla an abi sa'id al-khudri an karbo daga sa'id al-khudri cikin wani hadisi na shafa'a yake cewa fayakshifu rabbana an saqihi a ranar tashin kiyama Allah ta'ala zai bayyana kanshi kuma zai bayyana gwiwarshi fa yasjiru lahu kullu mu'minin wa mu'minati bayan haka dukka mummuni namiji da dukka mummunai mata za su yi sujada a gare shi wa yabqa man kana yasjiru fid dunya riya'an wanda zai yi saura kadai wanda ba su yi sujada ba su ne mutanen da suke yin sujada a duniya wajen sallah dan mutane su gani dan a ga cewa sun yi sujada to su a ranar ba su iya ma Allah sujada wa sam'atun fa yadhhabu li yasjuda fa ya'udu zaharahu tabaqan wahida ko da sun duka za su yi sujada wallahi bayan su sai ilan kwasawa sai su kasa sujada haka malamai na tafsiri sun bayyana cewa sifofin Allah da kuma sunayen shi ala imrariha kama ja'at ma'a tanzihi, Allah ana kiran shi da sunayen da ya ma kanshi, kuma sifofin da ya kwatanta kanshi da su ake kwatanta Allah kuma da su ake kiran shi. Aw tafsiruha, ko kuma in an tashi bayanin menene Allah, to dibawa ake a gani menene Allah ya ce ma kanshi, to shi ake bada bayani da shi. Bi shiddatil karami kama fi lughatil arab al istifada al yawmiyya, mimike ya koyo akan wanga aya man sajada lillahi taw'an fi rakhai, wanda diyama Allah sujada lokacin da yake cikin wadata, tabbatahu Allahu yawm ash-shidda, ranar kiyama in an shiga wani yanayi to Allah sai tabbatar da shi a wannan rana. Wa man istakbara, wanda ya ma Allah girman kai, anis sujud, wajen sujada ga Allah, ranar kiyama shine zai kasance tababbe. Allah ya ce khashatan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, za su zo ranar tashin kiyama kafirai, yughatihim adh-dhul, kaskantatu watankisu absaruhum, za su idanuwansu sadde bas iya daga kai su kalli Allah, li annahum rizqu siha, dan a duniya Allah ya ba su lahiya, amma an ce su yi sallah sai suka ki yin sallah. Ibn Kasir ya ce musan dukkanin sakamakon da Allah zai yi, to daidai aikin da muka aikata ne a gidan duniya, waɗannan bayan Allah kahurai da suka ma Allah girman kai ba su tsaya suka yi sallah ba, a duniya suka tsaya bin daɗin duniya kawai. Yau fa Mala Ibn Kasir ya ce to ga sunan sun zo kuma a lahira sun kasa yin sujada ga Allah, kuma sun kasa samun abin da suke so. Mala Ibrahim At-Taimi yake cewa kanu yad'una ila sujud, ana kiransu a duniya ku yi sallah hatta hanyar kiran sallah, kuma su ji iqama, su ji kiran sallah, amma ba su yi. Akan haka malamai suka bayyana cewa istadalla bihal ulama'u ala wujubi salatil jama'a, waga aya ita ke bayyana mana cewa ashe sallah tare da jama'a in lokacin ta yayi wajibi ce, ya anna Allah zammahu, dan anan Allah yayi Allah wade ga waɗannan kafirai wanda ba su zuwa su yi sallah da jama'a. Ala tarkil ijaba, domin in Allah in aka yi kiran sallah an kira su ne su zo su yi amma ba su yi, ashe wannan ke gwada cewa sallar jama'a wajibi ce. Wa hum salimuna alhali lahi sallau, ba su da wani ciwon komi. Mu dauki darasi anan shine ne lahiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu wani abu ne wanda yake mai girma, mu yi kokarin amfani da shi wajen bauta Allah, wajen mi an yi hawila alqudra bainaka wa bain aljawari, mu yi kokarin cin riba waɗannan gabbai namu lokacin da muke lahiya domin bautar Allah tabaraka wa ta'ala. Daga aya ta 44 zuwa 47 anan wurin, tun daga wurin da Allah ya ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadisi sanastadrijuhum, wannan dukkan ayoyin nan tun 44 har 47 Allah yana kashedi ne zuwa ga masu ƙaryatawa. Ƙaryata mi? Azabar Allah, cewa Allah zai azabtar da waɗanda suka saba mishi ta hanyar mi? Ta hanyar a ranar tashin kiyama, ta hanyar sa su wuta. Mala Ibn Kasir yake cewa a nan wurin Allah ta'ala da ya yi bayani yana cewa an yaftaha Allahu alaihim abwaab arrizqi wa hum ya'suna, yaya ne za a yi Allah ma ya arzuta su alhali kuma suna saban Allah. Fa yazunnuna anna Allah radin anhu, Allah bai ya arzuta su saboda in suna saban Allah suka yi arziki to sai su yi zaton a haka din ma Allah ya yarda da su ne kawai. Hatta idza akhazahu, sai dai lokacin da suka koma ma Allah, lam yuflitahu, Allah kuma bai ya kyale su a wannan lokaci. Sufyan as-Sauri yake cewa nusbigha alaihim ni'ma, Allah ya ce za mu ba su ni'imomi masu yawa, wa nusihim shukura, amma kuma sai mu mantar da su godiyar Allah da kansu. A wurin da Allah ya ce wa umli lahum, ma'anar shi shine kamar yadda malamai suka ce al-imla, za mu tsawaitar da kwanikan su za mu sa kwanikan su su yi tsawo wa hadha min ashaddi uqubal anwa'il uquba Allah yace wannan ma yana daga cikin manyan uquba a rayuwar duniya Allah ya sa kwanikan ka su yi tsawo kuma alhali ba tare da wani cikakken ganewa da wani hankali a tare da kai ba me muke amfana da waɗannan ayoyi ya ku ɗan uwa shine la tafrah bin ni'ima idza kanat muqiman ala al-ma'siya kada kai goga al-fahari saman kan ni'ima da Allah ya baka alhali kuma kana saba ma Allah kai gaugawa fatakuli bidati al-istidraj li suqut al-kabir in kana al-fahari kuma kana saban Allah to wannan al-fahari yakan iya zame maka dalilin talaucewa ko kuma dalilin karyewa gaba daya in dai kana saban Allah to kaka dinga al-fahari gaban mutane a ƙarshe Allah ta'ala yace fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibul huti izna da wa huwa makzum Allah sai umarni ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa fasbir kai hakuri ya annabi ki hakuri wa tahzir min ad-diq bi fa'al qaumihi kama hadasa li yunus alaihi salam ki hakuri daure dangance da wannan cutarwar da kahuran makka suke maka domin haka abun ya faru ga annabi yunus Allah ya dade shi Allah alaihi salam Allah ya mishi aminci tafsir ibn kasir mala ibn kasir yake cewa yanha Allahu anan wurin Allah yana hana annabin shi ne sallallahu alaihi wa sallama saman gaugawa cikin lamari kuma Allah yana hana annabi saman kada yayi hushi akan abinda mutanen makka suke yi na kafirci wa yuzakiruhu bi hali yunus mala ibn kasir yace a haka neman Allah sai ya tunatar da shi yanayin da annabi Yunus ya shiga ciki saboda kihi ya hade shi ma gaba daya kuma yayi hakuri hina kharaja mughadiban fadaqa alaihi al-amr lokacin farko ya kasance yayi hushi ne amma kuma sai kihi ya hade shi al'amari sai ya girma a gare shi mala ibn abbas yake cewa ma'ana fada Allah makazum din nan yana nihin ne Allah ya ce maghmumun mamlu'ul kibriya kada ka zamanto mai hushi ko kuma makamancin haka nan wurin kissa ta zo a ƙarƙashin waga aya kissa ta yunus tudrabu masalan wannan kissa ana buga misali da ita wajen yin hushi misali ko kuma rashin hakuri min takzibin nas wajen ƙaryatarwar mutane in suka ce ƙarya kake wa kaifa anna tasbih fi batnil hut kana huwa almanja a ƙarshe bayan kihi ya hade annabi yunus alaihi salam sai kasance yana ta tasbihi ga Allah ta'ala wannan tasbihi na Allah shine ya sanya Allah ya buɗa ma annabi yunus hanya ya huta daga cikin kihi me muke koyo anan ƙarƙashin waga aya as-sabr cewa hakuri ya kamata ya zamanto shine dogaran zaman duniya hakuri ya zame mana shine rayuwar mu ta duniya amma yin haushin mutane mu san da cewa yakan iya jefa mu muma cikin wani yanayi wanda karshe zamu yi nadama a cikin shi irin su kaso ko kuma rashin lahiya ta zuciya da sauransu wannan ba daidai bane tada yace laula anta darakahu ni'matan min rabbih lanubza bil ara'i wa huwa mazmum ba dan rahama Allah ba da ya sanya annabi yunus ya huto daga cikin kihi bayan kihi ya hade shi la zalla fil ara'i da ya zamna a ciki wa huwa malumun matrud da ya zamna a cikin kihin nan kuma da ya zamanto babu wani labarin shi akan haka ibn kasir yace laula fadlillahi ba dan falala Allah ba akan shi annabi yunus da Allah ya amshi tuban shi kuma ya tsiratar da shi la kharaja min batnil hut wa huwa mazmum da koda ya huto daga cikin kihin nan to da ya kasance wani mutum ne wanda baya da wata dokaka a wajen Allah ta'ala amma Allah sai ya gafarta mishi bayan haka
walakinahu kharaja mujtaba, ya huto daga kihin nan amma kuma Allah sai ya zama zababban Allah har yanzu. Ibn Mas'ud, Abdullah dan Mas'ud yace ma'ana la nubuz bil ara'i shine wannan misali ne a saman kanmi wani kama a ce dan tsuntsu haka a saman kan reshi amma Allah tabaraka wataala sai ya raya shi a saman kan icce wurin da yake shi ba ma a kasa ba yake kuma Allah ya raya shi akan haka. Nan wurin malaman tafsiri sun yi bayani cewa rahmatullahi bil anbiya'i, rahma Allah akan annabawa, annazallat cewa duk kuskuren da suka yi na baki Allah yana wanke wannan kuskure ta hanyar ayyukansu da suke aikatawa na ibada na kware. Sai Allah ya canza wannan kuskure nasu zuwa ga mi, zuwa ga yabo da kuma ɗaukaka a gare su. A ƙarshe aya ta 51 zuwa 52 Allah ya ce wa in yakadul lazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim, har zuwa ƙarshen aya. Wannan ƙoƙari ne na kahurai mushrikai da suka yi ta ƙoƙarin cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mi keta da bakin ciki. Qur'ani sai ya kwatanta mana cewa wannan haka din wasafa al-Qur'ana bi annahu zikrun lil alamin, hakan din ya zamanto aya ne ga sauran mutanen duniya. Annabi yayi hakuri kuma an yi kokarin cutar da shi ta hanyoyi kala-kala. Allah yana so hakan ya zama darasi a gare mu. Mala ibn Kasir yace ma'ana la yazliqunaka shine la yasibunaka bil aini hasadan wa bughdan, sun so ne su cutar da kai ta hanyar hasada da kuma keta. Walakinna Allah asimahu, Allah sai kare annabin shi akan haka. Abdullah dan Abbas yace la yasrimunaka, ma'ana shi shine bi uyunihim, sun so su yi maka kohi, su maka asiri saman kanshi. Wa kana al arabi iza arada an yusiba naqatahu bil aini jaa salasata ayyam thumma qala ma ra'aytu mislaha al yawma. In larabawa suka so su yi ma raƙumin su baki, sai ya je kwana uku bai ci ba komi, sai ya zo ya ce misali ban taɓa gaba irin wanga mai kyawu irin wanga raƙumin fasar su kudin naka, a ƙarshe a nan yanke take sai raƙumin ya faɗi. Da haka suke yi, to Annabi ma sun yi mishi irin wannan amma abun bai yi ba, Allah bai yarda da hakan ba. A ƙarshe ya koyan uwa wannan shine ƙarshen ayoyi na ita waga sura ta suratul qalam. Mun san da cewa har yanzu akwai hasada amma maganinta shine alqur'ani. Alqur'ani shi ake kare kai daga hasada da kuma duk wani kohi ko wani asiri da ka sani. Mu yi kokari mu sanya qur'ani shine madogaranmu a cikin rayuwa, domin shi kadai ke iya kare mu daga dukkanin wani abu da ake iya kulla mana na keta ko na hasada. Qur'ani shike warware, ko da ba mu san abun ba shike iya warware mana wannan. Alhamdulillah, wannan shine karshen ita waga sura kenan, suratul qalam. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya abubuwan da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu ladan su. In kuma akwai kuskure, to Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙo ya gafarta mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya amshi ibadun, Allah ya sanya wagga ibada da muke yi ta zamanto karɓaɓɓa ce. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ladan dukkanin waɗanda suka saurari wanga karatu a cikin mizanin hasanatu nasu, Allah ya bada lada. Muna roƙon Allah ta'ala mu ma da muka yi ƙoƙari, Allah ubangiji ya amsa mana, Allah ya ba mu lada. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayi da aka yi alƙawari za a ƴantar da su a wanga wata, Allah muna roƙonka ka biya buƙatun, Allah ya biya buƙatun mu na alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana, Allah ya raba mu da duniya lahiya idan lokacin mu yayi, Allah ya jika mu. Muna roƙon Allah ta'ala iyaye da kakanni waɗanda suka rasu namu da malaman mu gaba ɗaya, Allah ya musu gafara, Allah ya sa aljanna ce makomansu. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin sharri da dukkanin abun ki da dukkanin fitintunu na zamani, Allah ya kare mana su, Allah ya kare mu. da mu da iyalanmu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin tashin hankali da ƙasar mu take fama da shi Niger, Allah ya kare mu, Allah ya mana maganin shi. Waɗanda suke tada hankali, Allah ka mana maganin su ya Allah. Muna roƙon Allah masu neman jari, Allah ka ba su. Masu neman aure, Allah ka ba su. Masu neman ilimi da diploma kala-kala, Allah ya ba su. Masu neman ɗaukaka da kuma ci gaba a wajejen ayyukansu daban-daban, Allah ya tabbatar. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin waɗanda suke fama da halin ƙaƙanika a rayuwa, Allah ya ka sauki, Allah ya agaje su, Allah ya hore, Allah Ubangiji ya raba mu da talauci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin iyalai waɗanda suke fama da ƙunci da kuma rashin fahimtar juna da tashin hankali kala-kala, Allah ya kawo sauƙi a cikinsu. Allah ka raba mu da wahala, Allah ka raba mu da talauci. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ فِي مَقَامِنَا هَذَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَ وَلَا كَرْبًا إِلَّا نَفَّسْتَ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا لَكَ فِيهَا رِضًا وَلَنَا فِيهَا سَلَامٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا لَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يكرمكم إن شاء الله أكوين نا كرنسل